Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyo.com ko sashenhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Ashirin za a ji cewa masana na cewa sakacin kasashen Afirka wajen mutunta dokokin kasa da kasa na daga cikin dalilan tabarbarewar tsaro. Shugaba Bazoum Muhammad na jamhuriyar Niger na bukatar kungiyoyi masu zaman kansu da su bada gudunmawa don daidaiton lamura. Jihar Bauchi na hada kai da kamfanonin jirage don raya filin saukar jiragen sama na Abubakar Tafawa Balewa. Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon yamaci da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaba Andres Manuel Lopez Obrador a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Harris da Lopez sun kalli yadda ma'aikatansa suka rattaba hannu kan yarjejeniya ta fahimta don kulla kawance mai ma'ana da haɗin kai a samar da shirye-shirye na ci gaba a North Triangle, wato kasashen Guatemala da El Salvador da kuma Honduras. Dubun da batarayen kasashen ne suka bar gidajensu don yin tattaki zuwa Mexico a kokarin shiga ƙasa Amurka 'yan watannin baya-bayan nan, wanda sama da bakin haure 178 suka isa iyaka Amurka a cikin watan Afrilu, kusan rabinsu daga yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka, ga kuma kame tan 32 na kwayoyi, kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Jami'an sun sanar a wani taron manema labarai a Hague cewa aikin na Operation Trojan Shield ya haɗa da samaman 'yan sanda a ƙasashe 16, inda aka kwace bindigogi 250 da kuma motocin alfarma guda 55. Babban jami'in 'yan sandan Dutch Jenin van der Berg ya ce aikin babban koma baya ne ga masu aikata laifi a duk inda suke, kuma wannan na duniya ne gaba ɗaya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Miladic yayi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa. An yanke ma Miladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisan musulmi mazaje 8,000 da suka haɗa da yara da manya a Sierra Leone da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ƙa'ida ba kan farar hula a Sarajevo a yayin yakin Bosnia tsakanin 1992 zuwa 95. Kisan kiyashin na Sierra Leone ne mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Miladic dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba. Lauyoyinsa sun dage cewa yanke masa hukuncin ya samo asali ne daga abin da suka ce kuskure ne na shari'a, don haka ya kamata a wanke shi ko kuma a sake shi saboda wasu ne suke da alhakin cin zarafin. Kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka biyu sun fitar da wani rahoton haɗin gwiwa jiya talata wanda ya yi bayani game da yawan bayanan sirri da matsalolin tsaro gabani da kuma lokacin har ranar 6 ga watan Janairu kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Rahoton ya ce ranar 6 ga watan Janairu na 2021 ba wai kawai harin da aka kai kan ginin majalisa ba ne, ya nuna alama ce ta hari kan demokuraɗiyya. Hukumomin da suke da alhakin tsarewa da kare ginin majalisa da duk waɗanda suke wurin a ranar ba su yi shirin babban harin ba, duk da sun samu labarin yiwuwar tashin hankali kan majalisa. Kwamitocin sun ce suna kuma duba dubban takardu da kuma bayanai da suka samu a rubuce daga jami'an 'yan sanda 50 na majalisar. Jiya talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan ma'aikatan agaji biya kasar Sudan ta Kudu, tare da yin kira ga hukumomi da su gurfanar da waɗanda suka kashe su a gaban kotu biyo bayan yawaitar har-har irin wannan, wanda lamarin ya ritsa da su an yi musu kwantan ɓauna ne a ranar Litinin da yamma yayin da ayarinsa ya dawo daga kai agajin abinci a wani kauye mai nisan kilomita 64 daga Rumbek a jihar Lakes mai fama da rikici. Sun kasance suna aiki ne da kungiyar agaji ta kasar Italiya ta Doctors tare da African CUAMM. Makaddashin shugaban hukumar jin kai na Majalisar Dinkin Duniya, Matthew Hollingworth, ya ce, "Na kira da gwamnatin Sudan ta kudu da karfafa jami'an tsaro da binciken waɗannan laifuka da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi, ko a watan da ya gabata an kashe ma'aikatan agaji hudu." Sojojin Amurka sun yi kiyasin cewa sun kammala fiye da rabin janyewa daga kasar Afghanistan, wanda yake sauri fiye da wa'adin ranar 11 ga watan Satumba da shugaba Joe Biden ya saka a watan Afrilu. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya CENTCOM ta kiyasta cewa sun kammala sama da kashi 50 cikin 100 na dukkan ayyukan sake fasalin. Rundunar wacce ke kula da ayyuka a Afghanistan ta bayyana haka jiya Talata. Biden ya ba da umarnin dakarun Amurka su bar Afghanistan nan da ranar 11 ga watan Satumba bayan kusan shekaru 20 na aikin soja a kasar da yaki ya daidaita.
Madalla, masana lamuran tsaro na aza alhakin taɓarɓarewar tsaro a Afirka da yadda ƙasashen ba sa mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Ba a wuce mako ɗaya ba da rundunar sojin Najeriya ta fitar da wani bayani mai cewa dakarunta sun hallaka mutane uku da aka sama da safarar makamai daga jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya a yankin Sabon Birni ta jihar Sokoto. Wannan kuma ba shine karon farko ba da ake kama masu safarar makamai, ƙarshe a tarar da cewa daga wasu ƙasashe ne suka shigo da su a Najeriya, abinda ke nuna cewa akwai buƙatar hukumomi su ƙara tashi tsaye ga kula da iyakokin ƙasa. To sai dai mai sharhi akan lamarin tsaro Captain Yahaya J. Umar ya ce idan Najeriya za ta yi cikakken amfani da hulɗar diplomasiya, mai yiwuwa a samu sauƙin wannan matsalar.
Yawanci 'yan ta'addan da suke zuwa Najeriya ai suna samun makamansu ne daga can ƙasashen suke shigowa da shi. Police suna da information da yawa akan wanda aka kama su na ƙetare da suke zuwa. Kaga diplomatic chance da muka samu yanzu nan shi kingili yana da aiki da yawa a gabansa. Wanda zai kamata su yi amfani da diplomatic means su yi recommending ma kasan me za a yi ma kashoshin da muke tare da su akan ba da dama da suke yi ana hauro mana da makamai ga kuma illoli kuma abubuwan nan ga evidence. To ta gefen Chad, Boko Haram duk daga nan suke ƙetarewa su zo su faɗa kan jama'a.
A can baya ma Najeriya ta rufe iyakokin shiga ƙasar har wa'adin shekara ɗaya. Kuma a ƙarshe da yawa jama'a ke ganin cewa rufe iyakokin bai hana shigowar makamai ba. Wani bambanci za a iya samu idan aka yi amfani da wannan hanya ta diplomasiya?
Bodan a gine ne? Ai ba a gine ba ne ai. Amma sauran jeji ba. To amma idan wancan ƙasan an wata diplomatic motion dole za ta dinga cekin mutanenta a wannan wajen masu sarrafa safara ta gefenta. Akan wannan kai ma kai safgari ni na tare gefe na kai ma ka taimake ni ka tare ta can gefen.
Masharhanta kamar tsohon daraktan cibiyar kula da wanzar da zaman lafiya ta jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Farfesa Tukur Muhammad Baba, na ganin cewa bai kamata sai an yi kira ga hukumomi ko ƙasashe ba sannan su saukar da nauyin da ya rataya a kansu, wanda kuma rashin saukar da nauyin abu ne mai illa ga al'ummominsu.
Akwai yarjejeniyoyi na ECOWAS, Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma tana da nata yarjejeniyoyi wanda yake ƙayyade a yawo da makamai da amfani da su da sauransu. Duk abubuwa ne da ya kamata tuntuni ba sai ma an tsaya an kira ba. Abu ne da mu muna gani akwai sakaci a kan jami'an Najeriya da ba su yi amfani da waɗannan hanyoyin tuni ba. Har da shige da fita na mutane kansu, har dabbobi, akwai yarjejeniyoyi da ya kamata a bi. Abinda yake faruwa shi ne da mu ɗin da makwabtanmu mun yi sakaci sosai. Ba mu bin abin doka da yarjejeniya da mu kanmu muka sa hannu a kai.
Yanzu dai abin jira a gani ko ƙasashe za su farka su saukar da nauyin da ya rataya kansu wajen mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da mai amfanin ƙasashensu da ma al'ummominsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, shugaba Bazoum Muhammad ya buƙaci ƙungiyoyin fararen hula da su shigo don ba da gudunmawar daidaiton lamura ta hanyar demokuraɗiyya don yadda talakawa za su samu ci gaba. Shugaban ƙungiyar MPCR Nuhu Muhammad Arzika ya yaba da lamarin duk da ya ce ba girin-girin ba da ya ta yi mai azantawarsu da su lamumun barma.
Ya ce yana fata ya gani a matsayinmu na 'yan hula, to a ƙazami mu kama bisa wannan hanyoyin da ana shi gani shina cikin ayyukan da ya kamata a ce kungiyoyin harafullah suna yi, cewa da a ga ana yin ba daidai ba a yi a sha hankali, ko a san an yi ba daidai ba a nuna wanda suka yi, ko kuma a ɗauki matakai domin a ciyo kan wannan matsaloli tare da dangance da shawarwarin da kungiyoyin harafullah suke isa kawo cikin wannan tafiya. To mun ji faɗi sauran gani, kuma mu dama aikin da muke yi kenan shi ne muke yi a shekarun bayan muna faɗin waɗansu zance in ba su da daɗi suna da zafi saboda gaskiya ɗaci gare ta, sai a ɗauke mu da wani ai muna kallo wani irin kallo a ce ma wani bi ma mu muna son kokowa ce muke na hanɓarar da iko mu society civil ce mai wani hankali, duka waɗannan abubuwa an yi faɗinsu a wani zamani. To yanzu ya ce shi duka yanzu ya ɗauki niyya wannan yanzu a yahi abin da ya wuce, kuma yanzu a tunkari gaba da kyakkyawan niyya. To mun wannan in ta samu haka nan alhamdulillah, mu kokowa da muke dama kokowa ce ta kishin ƙasa ta kyautata rayuwar ƙasa da al'umma ƙasa, da kuma hana mutane su yi unhwani da matsayinsu domin su cuci al'umma su cuci ƙasa su ci amanar ƙasa, kuma duk abin da aka yi tun da demokrasi ce an ce eta de droit kenan ƙasa ce da mai ya kamata a yi aiki a dokance da dokokin ƙasa daidai gwargwado yadda ya kamata. Kenan a kowane lokaci mu wannan ne muke bisa kanshi, saboda dole ne da ma'aikanta da mu 'yan ƙasa kowa ya san doka ya ladabtar da kanshi akan doka, shi ne zai ba da dama a yi demokrasiya ingantatta a yi jagoranci na gari, kuma a yi abin da zai zamanto a cimma kwanciyar hankali da zaman lahiya.
Jihar Bauchi na haɗa kai da masu ruwa da tsaki a lamuran zirga-zirgar jiragen sama don bunƙasa filin saukar jiragen saman sa Abubakar Tafawa Balewa. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Wannan shiri na haɓaka sufuri a jihar Bauchi mai makwabtaka da jihohi guda bakwai. Jiragen saman kamfanin Max Air da na Aero Contractors su ne za su samar da jiragen saman da za su rinka kai komo a cikin gida da kuma ƙasashen waje. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Gauran Bauchi ya bayyana farin ciki da kuma godiya wa Allah Ubangiji bisa samun wannan damar. Ya yi bayanin irin alfanun da jihar Bauchi za ta samu daga wannan shirin.
Abinda muke wa jihar Bauchi da mu da al'umman jihar Bauchi shine mu bude fuka-fukan da fula-fulan Bauchi ya kasance ta zamanto kamar matsuguni na kowa da kowa a Najeriya, musamman ma wanda suke arewa maso gabas. Kaga yanda abubuwa suke faruwa Najeriya nan, dole ne mu bude wayansu mashigan dukiya da kuma arziki wa kasan. Muna makwabtaka da jihohi takwas ko bakwai. To kaga kuwa ta wajen hada-hadan jirgin sama ya kawo magama a nan jihar Bauchi wanda zai kawo arziki masu yawa. Nan muna so ya kasance shi ne wanda za a gina wuri wanda za a dinga daukan kayan gona, wanda za a dinga tafiya kasashen Turai da sauransu. Kuma kun san cewa wannan kamfanin jirgin sama na Aero Contractors su masu kwari ne, sun fara tun daga Jamusawa da sauransu, su ne kamar na farko wanda suka fara hada-hadan jirgin sama wanda ba na gwamnati ba. Muna godiya wa Allah da ya kawo mana taimako gudunmawa na musamman daga Aero Contractors, tunda mutane suna so su tafi Abuja su tafi Lagos ta Bauchi.
Manajan daraktan kamfanin jirgin saman Aero Contractors Captain Abdullahi Adamu Muhammad ya fayyace irin ayyukan da kamfanin zai rinka gudanarwa.
To gaskiya kun san dai sana'a ga aikin jirgin sama, mu daukan passenger ne, mu kawo su da kuma daukan cargo din mutane, like kayaki da mutane za su rinka shigowa da shi Bauchi. Jihohi dewa ba nan jihar Bauchi kadai ba, jihohi dewa suke tare da Bauchi. To mutane passenger mutane jama'a da suke tasowa daga wasu jihohi ma za su biya nan Bauchi don su samu tafiya, masu tafiya Abuja, masu tafiya Lagos, in ba masu tafiya kasan waje ma. So za mu ringa dauka daga nan har zuwa kasan waje, masu tafiya dole ne za su fita daga Bauchi. Kuma kun san zamani yanzu tafiya da mota yana da babban matsala, akwai wahala sosai.
Wasu daga cikin fasinjojin jigilar farko da kamfanin Aero Contractors ya kawo su Bauchi sun bayyana gamsuwa da yadda kamfanin ya fara gudanar da ayyukansa. Sun kuma yaba da kokarin gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir kan wannan yunkuri.
Sunana Abdullahi Abubakar Yakubu. Wannan jirgi da muka shigo daga Abuja zuwa Bauchi, gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi. Gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi kwarai da gaske. Muna yi wa gwamnatin jihar Bauchi godiya da ta kawo wannan jirgi. Allah saka da alheri.
Sunana Ahmed Shuaibu, wanda aka fi sani da Rabe Gaddama. Dai ana samun ci gaba. Wannan gwamnati tana kawo ci gaba wa mutanen Bauchi. Mun samu jirgin nan yanzu na biyu kenan wanda suke zuwa. Akwai Max Air ga wannan. Saboda haka hanya ce da aka sama wa mutanen Bauchi na kyautata rayuwa wajen sufuri. Kuma wannan abu ba zai yi ba sai an samu gona mai kyautatawa wanda ya san ainihin hanyar rayuwa shine ya kawo mana wannan.
To ina fatan ku.
Fatanmu shine Allah ya dada buɗa masa hanya ya ci gaba da waɗannan ayyuka na ci gaban rayuwa a Bauchi.
Tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya, Femi Fani Kayode, yana cikin manyan mutanen da suka sami damar halartar wurin kaddamar da shirin. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro da shiri na musamman daga Abuja.
Domin fa'arewa da harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin ciwon ƴamace tare da ni Aisha Ma'azu. Kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, a yau za mu dora akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a shirinmu da ya gabata, wato makomar rayuwar matan da auren su ya mutu a al'ummar Hausa da irin kalubalen da suke fuskanta, tare da Hajiya Binta Rabi'u speaking da Hajiya Aisha Ma'azu. Kafin mu karkare shirin, Hajiya Binta tana cikin wani bayani, kuma ga wani gutsiri daga cikin bayananta. Wato maganganun ba za su faɗi ba, ni daga ƙarshe ma dai da abin ya ishe mu sai kawata ta taimata tambaya ta ce, don Allah ina son tambaye ki, sai aka kawo ki kin kawo ɗinkin ki a matsayin budurwa? Ta ce budurwa ya same ni. Dukkanmu daga ni har ita a lokacin ƙawatawa ta yi shekara 10 da aure da 'ya'yan da tana da experience, ni ma na yi zaman auren shekara 10, ina da daidai experience irin nawa, amma ƙwaƙwalwa ta tsikewa ta yi na ga, na ce ni dai da na gaji, ta ce to binta ya ki gare ni, me shawara ki? Na ce ni zan ba ki shawara, kin ga ki yi haƙuri kawai, duk abin da za ki gani ki kawo da kai har Allah ya saki haihu, amma in kika haihu bai canja halinsa ba, ce kawai ki haƙura ki tafi gidanku. Haka kawai na ce mata, saboda ni a irin yadda na ji ban san shawara da zan bata ba, illa ta ji gida ƙawatawa ce kawai tafi ni kike masa, ta ce a abinta ba haka za mu ce mata ba, kawai kin ga wannan abin naki yayi lalacewa da mu ba san inda za mu bullo wa abin ba, saboda mu san dalilin da ya sa mu ji nan yake miki haka ba, amma ba abin da ya gagara Allah, ki dinga addu'a a wannan lokacin, abin da take ki mai alheri ne Allah sai ya zaba miki kafin ki haihu, idan har abubuwa za su gyaru za ku samu daidaito. To yanzu irin wannan Allah ya yi, bai dai auren bai sake ta ba, amma da a ce ya sake ta irin wannan yanayin, in ta je gidansu kuma to sai a ce ai ita bazawara ce, don haka ta yi wa society laifi, because ita kanta kalmar bazawara ne yadda wani ya gaya mu, kamar suna ne aka sa wa matar da aurenta ya mutu wai don a nuna mata wata kyama. Ni wato da uwata da ubana kullum ina gode musu, ina ƙara alfahari da su. Wato kafin kika samu macen da aurenta ya mutu, ta samu gata da inci irin yadda iyayena suka bada a al'ummar mu ta saba, a cikin ɗari wata ido da kisa ki samu ɗaya, ban ce babu ba. To har ila yau za mu tashi akan wani misali da Hajiya Binta ta bayar mai susare. Ai sauraro lafiya. wata mata a da kitso take zuwa take mu wannan matar in tana ga mai irin kaskancin da ake mata a gidan su iyayen su ƴan uwanta maza su kawai saboda wai auren ta ya mutu akwai kaninta na kusan karshe da sarrafin ta yi to a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da oba da suka bashi gaskiya saboda ba sa san sunan ya baci sannan kuma ga talauci ina za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta yace a baran taimake ta inda gaba ta dan kudin da za ta sai hoda ta sai fat shi yasa zaka ga zabarcin ba shi da kwarai to amma in ya samu mace kuma ba yanda za ta yi da yin aure da sakin sa ina daga cikin kaddarar rayuwar dan adam wata in Allah ya shirya mata za ta aure maza goma sai ta aura wata kuma ba kuma rashin hakuri bane ba wata zaki same ta in tana baki account na zaman auren nata zaki ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na gani illa kaddarar rayuwa akwai kuma wasu matan zaki gansu fitinannan gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar sa sake su ma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewar in aure ya mutu a yarinya in ta zo gida duty din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce in wance ta haihu a tura ta a ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno ido duk wannan aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai ragatta a matsayin ta na dan adam bai rike ta da komai ba za ta jinwa za ta so ta yi kyau za ta so ta yi ado za ta buƙaci kuɗi shi yasa wannan abin da yara ake nuna musu wasu idan in aure ya mutu ake nuna musu kyama ba karɓa hannu bibi shi yasa yara zaurawa suke fada halin da ba shi kenan ba kuma mu zo mu tana dama
to Hajji Aisha ya kike kallon wannan al'amari
an sake ƴaƴan su wasu iyayen sai su ce ba dai a gida na zaki zauna ba sai dai ki nemi inda zaki take zauna to fisa billahi an bada da gida iyayen ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawar ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan har sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine naman ta ya zo ya ce zo ga gida nan na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita a tunaninta za ta ga kamar shi yafi son ta iyayenmu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga it's time Allah ya baka wannan lokacin da fine ka ta dawo gida sai ka musa tarbiya sai ka ce to kin gani ba za a koma ba abinda kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a koma ba sai ka sa ta a gaba ka ƙara mata training wanda kai da wanda ke ma uwa kika yi da sai ki ƙara fadakarwa so su kuma mutane abinda ke gaban su shi za su gani abinda suka ji a zaure shi za su yi amfani da shi a'a ai yar wane auren ta ya mutu daga mai cewa ba ta da kirki sai mai cewa abu kaza ya faru kin ga anan akwai matsala ko kuma ke ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je dukin baza ai auren yarki ya mutu ta dawo gida to kin ga wani ba zai dauki abin yanda ke kika dauka ba wani zai dauke shi da wani mugun manufa ai yarki ta je ta yi wani mugun abu ne miji ya sako ta ta kasa zama aure kin ga santa mu iyaye mu muke ba da fuskan a zagi ƴaƴan mu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da ɗanka ne wannan sirri ne na ƴaƴa uwa sirri ne wani abin da ba za ki iya gaya ma mahaifiyarki ba za ki gaya ma mahaifiyarki to kin ga anan ma za ki samu kwanciyar hankali in kika gaya mahaifiyarki mahaifiyarki ta kwantar miki da hankali a'a ba wai ta daga miki hankali ba
to Hajiya Binta akwai wani dalilin da yasa ake yi wa matan da ba su da aure mummunar fahimta
ni ba zan ce ga wani dalili da yasa ake yi wa matan da ba su da aure wata fahimta ba amma ni ina gaya miki ni fahimta ta ba wai matar da ba ta da aure ba ce mace dai in dai za ta fito za ta irin kamar she is not submissive irin wannan matar da kullun za ki je ki same ta a gida tana shara tana wanke wanke da daurin kirji ga waye ta nan girki ga yaro ina kuka ga wa in dai ke ba irin wannan matar ba ce ba a yau za ki fita za a dan ganki da sauran sai kawai a yi miki wata fassara amma wannan matsalar ruwan wanda ya fahimta ne wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ya isa ya je da rashin fahimtarsa na ɗaya an ke kika tsarkake zuciyarki kika kalli zatin Allah kina yin duk abin da kike like I said in har kika yi wannan duk abin da aka so a makala miki za ki ga ba zai yi stikin ba saboda ba yi kike yi ba in kuma kina yi za ki ga duk yadda kike kokarin ki boye za ki ga Allah yana tura asiri wannan for sure haka wato sunan rayuwa ce ce, amma fahimta ta kamar hanya saboda mata kar su samu dama da za su samu abin hannu su barin baki ka jiran ta gajere. Mu irin nema da muke yi babu irin abin da mutum baya yi ne nema abin da zai rufa kanshi asiri. A haka mace za ta kukuta da adashi da waye ta tattara kudinta da waye da ta sai mota. Amma watakila ni dai yanzu in particular ni zan bi kirkirci in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda yake daukan wata ɗawainiya ta rayuwata kowace irin cewa ko mai sa bukatun waya.
To mai sauraro, kashi mun koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana, amma da ikon Allah idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabiu speaking, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar kowani lafiya.
Na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ta rera ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Ga Awal Garba da sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara shirin nan na wannan mako ne da jaridan Ikosa ta daga sajin Hujjar Kamaru an da ta kuma zama da cewa daga nan sefa miliyar 180 inda aka rubuta a kan su waɗanda waɗansu manyan masu fada a ce a gwamnatin shugabaniya ake zargin su da handamewa. Yanzu dai za su fuskanci fushin gwamnatin ƙasar domin karkata akalar waɗannan kuɗaɗen zuwa waɗansu ɓangarori na daban. Sai kuma jaridar Informate ta kasar Kamaru an yi ita kuma ta shaida mana cewa ministan tsaron kasar Kamaru Mr. Dasabeti Asomo yanzu dai ya karyata rikicin da ake yi cewa shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka karkata da akalan waɗannan kuɗaɗen na COVID gate wanda yanzu haka ake ci gaba da binciken su. Jaridan Rum Libre kuma ta kasar Kamaru ta hango mana cewa wani babban siyasa na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Adama dan jam'iyya mai mulkin kasar LFC ko CPDM ya fara yi wa jam'iyyun adawa harambe din siyasa cewa ba sa gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki ɗaya. Jaridar Association Economy kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta tabbatar da cewa babban bankin bada lamuni na duniya FMI ta alƙawarin zabgewa kasar Jamhuriyar Kamaru waɗansu ɓangare na ruwan ba su ka ga gwamnatin kasar ta ɗauka. Sai kuma jaridar Le Point an da ita ma ta yi mana hange cewar kotun TCS ta fara shaƙo manyan ɓarayin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke yi wa tattalin arzikin ƙasar ta Kamaru zagon ƙasa. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afri Media an da ita kuma ta rubuto mana cewar gwamnatin Amurka ta fara hanawa waɗansu waɗanda ake zargin cewar suna da hannu na rubuta rikicin ɓangaren ɗan awalan ƙasar Jamhuriyar Kamaru visa domin shiga ƙasar ta Amurka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.